This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya kamata a kalli shirin sa na neman mallakar zirin Gaza a matsayin mai hada-hadar gine-ginen gidaje, inda ƙasar za ta zuba jari a wani ɓangare na duniya, amma ba ta bada lokacin gudanar da aikin ba, yana mai cewa ba ma gaggawa a kai. Shugaban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da shi da Prime Minister Japan Shiro Ishiba, wanda ke ziyara, suke ganawa da manema labarai a fadar White House kafin shugabannin biyu suka shiga tattaunawa. Da yake amsa tambayar da aka masa game da shirin sa kan Gaza, Trump ya ce an karbi shawararsa sosai, kuma kamar yadda ya sa rai, Amurka ba ta buƙatar jibge dakarunta a ƙasa a yankin, saboda Isra'ila za ta ba da tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yana shirin kai ziyara a Isra'ila da wasu ƙasashen Larabawa a tsakiyar watan Fabrairu. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ziyara da za ta kasance ta farko da zai kai a gabas da tsakiya. Rubio zai fara yaje zango ne a Munich na ƙasar Jamus, inda za a gudanar da taro kan tsaro, sa'annan ya zarce zuwa Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar da kuma Saudi Arabia daga ranar 13 zuwa 18 ga watan Fabrairu, inji wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka yana faɗa da yammacin ranar Alhamis. Jami'in na Amurka ya ce Rubio zai tattauna a kan Gaza da kuma mataki na gaba bayan harin ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 wanda Hamas ta kai a Isra'ila yayin ziyarar, kuma zai bi tsarin Trump da kawo cikas ga halin da ake ciki a yankin. Babbar jami'ar harkokin cikin gida ta Amurka ta shirya ta fara duba ma idanunta kurkukun na Guantanamo Bay yayin da ta kai ziyara a tungar sojin ruwan Amurka a Cuba, wuni guda bayan da jirgi na biyu ya yi jigilar bakin haure mafi hadari da ake tsare da su a wurin. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gida Christine Noem ta sanar da ziyararta ta jiya Juma'a a dandalin sada zumunta na X, yayin da ta raba hotunan mutanen da ake tsare da su da ta kwatanta su da masu kisa da kuma mambobin kungiyar banga a lokacin da ake sauke su daga jirgin sojan Amurka kafin aka shiga da su kurkukun. A wani sako daban da ta wallafa da safiyar ranar Juma'a, Noem ta ce mutanen da ake tsare da su, su dukansu 'yan kungiyar bangan kasar Venezuela ne, yayin da wasu kuma suka yi yunkurin yin kisa da cin zarafi da safaran makamai da kuma ɓadda kamanni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto a jihar Alaska sun ci gaba da bincike ya zuwa jiya Juma'a na wani jirgin saman da ya bace a ranar Alhamis da mutane 10 a ciki da suka hada da fasinjoji 9 da matuki guda. Kungiyoyi da dama ne suka gudanar da aikin binciken ciki har da askarawan tsaron gabar teku na Amurka shiyar Alaska da rundunar kula da harkokin jiragen sama ta Alaska da kuma sojojin tsaron ƙasa na Alaska da wasu kungiyoyin bincike na yankin. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ita ma tana ba da taimako kamar bayanan wayar salula domin gano inda jirgin yake. Jirgin da ya ɓace shi ne babban hatsarin jirgin sama na uku da ya faru a Amurka a cikin 'yan kwanakin nan. A ranar 29 ga watan Janairu, wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojan Amurka sun yi karo a kusa da filin saukan jiragen sama na Reagan na Washington. Bayan kwanaki biyu, wani jirgin ɗaukar marasa lafiya ya yi hatsari a wata anguwa a Philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa, inda ya kashe mutane 6 da ke cikinsa da wani mutum ɗaya a kan titi. A ƙarshe, kasuwannin hannayen jari a Amurka sun yi ƙasa a ranar Juma'a yayin da ake nuna damuwa game da hauhawan farashin kayayyaki da haraji. yayin da kuma wani rahoto da aka sa ido sosai akai ya bada mabambantan ma'ana game da kasuwar aikin yi a Amurka. Kasuwanni S&P 500 sun fadi da kasa da kashi guda, kuma raguwar da kan hanyar share karamar riba ta mako ana sauran sa'a guda ciniki ya tashi. Su ma kasuwannin Dow Jones sun fadi da maki 440 ko kuma kashi 1 cikin 100, babbar faduwa ga Amazon biyo bayan labarin riba da ta samu ta baya-bayan nan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Karshen mako lafiya.
Lafiya lau, alhamdulillah.
Wai na ga sanyi ya dan ana gurin bako ya tafi, ashe wai yana bayan gari.
Ko a ce an raka bako ya dawo ba?
A'a, ni abin ne ya bani mama har na dan fara jin sauki-sauki wai ko da na tashi ranan Laraba, da tun ranan Laraba kai da ranan Alhamis. Ai abin ba dama.
Na'am.
Wallahi.
Ai ni ma da na fito yaushe ne, ni ma jiya ne ko da daddare na tashi aiki da na koma, ina fita nan sai na ga ana ruwa, na ce to sai na ji wani sanyi ya bugi fuskata. Wallahi ya sa dama na dubu riguna a jikin.
To.
Sai kawai na rufe fuskata na fada mota.
To, to ai ni na ma ya tsammanin ma kila za a koma yin kankaran nan ne, da na ce to ashe dai abin da saura kenan.
A kankara kan ai kamar da kasa inji mai ciwon ido, an ce za a koma yi ta.
To Allah ya gwada mana ta zo lafiya ta wuce lafiya.
Amin su mamu, me baka dariya haka?
A'a to a ji ne kin ce wai abin nan an ce wai an ce tana nan ta, to na san irin azabar da muka sha in ana kankaran nan fa, kin san community wa yake fa.
Gaskiya ai ba ni ko san in tuna.
Wajen Hauwa, me ya ja hankalinki a wannan mako?
To gaskiya abin da ya ja hankalina a wannan mako sai in ce irin dambar wadda take ta faruwa a Najeriya, idan kana kallon kafar sadarwa ta zamani din nan sai kaga abubuwan da ga sunan kwayam wasu masu daɗi marasa daɗin su suka fi yawa sai kada sabon mai ke faruwa ne da fatan dai Allah ya sisita mana ƙasanmu.
To wallahi kan Hajji Hauwa amin sun ma'anin saboda gaskiya ko ni na yadda gaskiya ƙasar nan tamu ta kowane ɓangare dai daga inda zazzaɓi yake damunta sai nan ciwon kai sai nan ciwon haƙarƙari da dai sauransu su Allah dai shi mana maganin matsalolin da ke addabar ƙasarmu da kuma dukkan ƙasashen mu na nahiyar Afirka da ma dukkan ƙasashen duniya baki ɗaya.
To amin su ma'amin gaskiya abin kam sai du'a'i da fatan Allah dai ya mana duba duban rahama.
To amin su ma'amin. Zan mika saƙon gaisuwa ga wasu iyayena akwai ga ladimin
Katsina Hakiman Manumfashi da Sis Sadiq Mahuta. Akwai Alhaji Ibrahim Muhammad MNI Tsohon Director General na Hukumar Radio da Television ta Kasa. Akwai Barista Yusuf Nuhu MNI shi ma Tsohon Director ne na Hukumar Radio Nigeria Kaduna. Akwai Shugaban Gidan Radio Nigeria Kaduna har yanzu wato Alhaji Buhari a wani da dukkan shugabannin wannan gida da ma'aikata. Sai kuma kawata Catherine Charles dake birnin Belgium da Hajiya Maryam Idi Barau dake birnin Niamey a jamhuriyar Niger. Ina muku fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To Allah ya sa haka Hajiya Hawwa, to bari mu rufe tare da mika sakon gaisuwar fatan alkhairi ta filin abar ya huce zuwa ga Yahaya Danno Azare da Muhammad mai friend Babu Gudu da Lawan Bin Hambali MK Dan Silva Sokoto da Maciu Direba Keke Lago da Alhaji Dada Sarkin Power a jihar Katagun da Alhaji Adamu Kakkai Sarkin Fatar Katagun Talban Darajiya da kuma Ibrahim Awal Sabon Layi Azare. Sai kuma Sani mai lengelenge ya wuri da Bashir Mamman Dan Inna Kadisau da Dan Malam Aji Daguna da Alhaji Kawuwa mai injin Jalingu da Sani Muhammad Chindo Bauchi da Mudassir Sani Birnin Kebbi da Alhaji Gamborin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Muntari Yarima Sarkin Telolin Sarkin Fika Potescom da Alhaji Brash Dada Galadima Kuki Potescom da Shugaba Laraba mai fura Potescom da Shugaba Laraba Deba mai abinci Potescom da fatan dukkan su za su yi hutun ƙarshen mako lafiya. Fira sai kika dauko min wani abu wai shi tuna baya wai sai ni jikina wakar shantu sai na tuna da lokacin da muna da kurciya akwai wasu yan kurmin mashi da suke wakokin nan na shantu sun yi ma makarantar su sun yi ma principal din su sun yi ma wane ne kina iya tunawa aiko
eh kware zan iya tuna akwai wata zabiya da suka yi lokacin nan wata ai cewa ta ci da tuta amma kuma kar ka manta kafin ma a zuga kurmin mashi ai an yi iyayen waɗannan ma dan kun Amina lokacin mutum muna yara muke ganin su
eh to amma ke san
muna ganin kidan shantu inda ka san wani menene za a ce kamar yadda zaka kalle medical doctors ne a yanzu in ka gansu da farin kayan nan dora ba baka shawa lokacin haka miji hangen kidan shantu
amma kinsan
muna yare muna kallon su
amma kinsan waɗanda dai suka yi fice har gidajen radio da yawa na shantu
aka jana tumbaye ta cika duniya kowa tumbaye da lokacin da nake yarinya lokacin da nake karamata ban zagi dan kowa ba ban doki dan kowa ba yau ga na wana haifa ban ce a taba mun ba
malama Hawwa na gane idan yau aka ce an kashi aikin jarida a shirye zaki ci da kanki da wakan nan da yake
zan ci da waka ko
yau a ce yau duk duniya an kashi aikin jarida
a shirye zaki ci da kanki da wakan nan da yake
Allah ya san banda ne nika
ji ci cewa lafiya launi
nika in dai da waka ce Hajiya Hawwa
kai kila sai dai na yan kama ko a ko kila da yan kama illa aka ji da yan kama kai ma zaka tabuka
to malama Hawwa tunda kin dauko kuma mun fara sa wannan waka ta tumaye ina ganin bari mu kara sa ma sauraron mu mu ma mu kara tuna musu in sun manta bari mu kara sa musu wata waka ta yan matan kurmin bashi
to shikenan
Zamu kare da la
waje wato kai wato ina jin waɗannan waƙoƙi Hajiya wake gane wato tunawa nake yi da lokacin da wallahi muna ƴan ƙananan ga radio kusa gare mu wato lokacin radio gwamnatin jiha zaki ga su ana sa su lokaci ai ta sawa Allah sarki
ni kuma wanda na furkawa gaskiya na matan ƴan matan Queen Amina din nan lokacin muna yara muna kallon su ana gudu su lokacin
Allah sarki
muna kallon su lokacin gaskiya lokacin ai sai kaga kai ta hangin su can sama wannan waka shi tun
bare
kaman sai ka ji kaman ina ma
kai za mu ba da cigiya Hajiya Hawwa
wani dai abu ne na ji na sha
dadi abu ne na fahimta dai na ga da kaman kidan shantu sai ka ji shi ya cika ma kunni amma yanzu da aka shigo zamani da kayan kade kade na zamani inda za a kada abubuwa casa'in lokaci daya wannan na cacacas wannan na dun 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 wannan na kukuku to sai idan ka saurare shi sai ka ji kidan nashi ashe ba shi da yawa bai da yawa amma ga wancan lokacin kike ga shi ake yayi kin gane ai
haka na gane fa ai ka san an ce da shi ciko wannan zamani da irin nashi a lokacin da ake gane kidan shanta a zaka ga lokacin ai wani abu ne babba
gaskiya ne
sai da shi kuma zamani abubuwa na canzawa
to yanzu malama Hawwa ina ganin zamu sa cigiya idan Allah ya sa akwai daya daga cikin akwai sauran daya daga cikin na san dai akwai su muna fata akwai su daya daga cikin mawakan nan na shantu ne an kurmin mashi muna fata za a tuntube mu mun kwashi lokaci ba mun sani ba to tunda ku ta daga mana hannu kinga
kaga tana ta daga kai ba ita ma tana tana
so sai kwa
nace malama Julie ke ma kin san ki
a to kin san Julie da kida ita ba na shan tuba ko na faifai ne in ga miki sai ta ran
mazali ce ita ma
to saboda haka nan zamu da ta'aya sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu na rai insha Allah zamu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hawwa Ushari
Murtala Faruk Sanyin na ke fatan mu kasance lafiya kuma mu yi karshen mako lafiya
a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Scrum da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya